This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Farkanmu da yau ranar Alhamis 23 ga watan Yuli na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran.
To Sarfilu, shugaban Amurka Barack Obama yana halarta ya tafi kasashen Afirka ciki har da kasar da mahaifinsa ya fito. Shugaban hukumar binciken mayan laifuka na Amurka kuma ya ce yanzu ISIS ta fi alƙaida hatsari a wurin Amurka. Sannan sakataren tsaron Amurka kuma ya je Iraq ba zato ba tsammani. Bayan haka Jamaica ta yi tsiya ta fitar da ita Amurka din daga gasar cin kofin CONCACAF.
Kanin labaran kenan aka ji. Yanzu haka dai jami'an tsaro na ta kai komo akan manyan titunan garin Gombe da kuma tsananta binciken masu ababen hawa bayan tashin wasu mamaye biyu daren jiya Laraba. Muna da rahoton. Za kuma mu kawo muku hira da murya Amurka ta yi da Dr. MK Hassan na jami'ar Pennsylvania kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala a nan Amurka. Da farko dai ga yadda duniyar ke ciki.
To jama'a, muna fatan kuna da lafiya. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Barack Obama yake harama zai bar nan Washington ya tafi kasashen Ethiopia da Kenya. Ita Kenya ita ce kasa asali ta mahaifinsa. Sannan kuma ana ganin ita ziyarar kanta wata hanya ce ta nuna da ita dangantaka Amurka da kasashen Afirka, musamman idan aka duba abin ta fuskar tattalin arziki take ta ƙara ƙarfi. Kenya ce dai zai fara isa gobe in Allah ya kai mu, inda kuma zai halarci wani babban taron ƙorin ƙasa da ƙasa na 'yan kasuwan duniya da za a yi a can birnin ta na Nairobi. Bayan wannan ne zai zarce zuwa ƙasar Ethiopia, inda kuma zai zama shugaban Amurka na farko da ya taɓa zuwa kai ziyara a wannan ƙasa. To sai dai kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama suna la'antar zuwan shi zuwa can Ethiopia ɗin saboda zargin da suke hukumomin wannan ƙasa na cewa suna taka haƙƙoƙin siyasa na jama'a. A jiya Laraba da Maraice, shugaba Obama ya yi magana da game da shirin nan na tallafa wa kasashen Afirka da ake kira AGOA. Sannan kuma a cikin watan jiya ne ya rattaba hannu akan wani shirin musamman da aka ƙara tsawaitawa da shekaru 10 domin a ƙarfafa ciniki tsakanin Amurka da kasashen namu na Afirka, wanda aƙalla 40 daga cikinsu za su ci moriyarsa. A ƙarƙashin wannan shiri ne dai harkokin cinikayya da Afirka ya cira zuwa dala miliyan 73 a bara.
Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ya ce ƙoƙarin da ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS ke yi na neman mayaka ta hanyar duniyar gizo, wato internet, ya sa yanzu ta zama ƙungiyar da tafi alƙa'ida yi wa Amurka barazana. Aje ne da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na zantawa da juna da ake a birnin Aspen na jihar Colorado. James Comey yake jan kunnen cewa ISIS tana ƙara ƙaimi wajen neman 'yan shahada ta wannan hanyar, ya ce yayin da Al-Qaeda take taka tsantsan wajen neman mutanen da za su yi mata yaƙi, ISIS ba ta yin wata wajen neman su ko ina, kuma a shirye take ta rungumi duk nau'in mutanen har ma da waɗanda ke da motsuwar hankali ko 'yan ƙwaya. Komi ya ce yanzu haka shafin Twitter na wannan ƙungiyar yana da magoya baya sun fi 21,000. Kuma dukkansu masu jin turancin Ingilishi ne sosai, sannan kuma ɗaruruwa koma dubbansu duk suna nan cikin Amurka.
To daga Amurka ɗin a birnin Washington DC kuma a sashen Hausa muke kawo muku labaran. Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya kai wata ziyara ba zata ba tsammani a ƙasar Iraq, wacce ke fama da mayakan ISIS tare da taimakon Amurka da ke taimaka musu da yaƙi ta kai hare-haren jiragen sama, kuma tana ba su horaswa. Da jijjifin safiyar yau ne jirgin sama Mr. Carter ya sauka a can Bagadaza, inda yake shirin ganawa da manyan ƙusoshin Iraq ɗin, ciki da Prime Minister ta Haidar Al-Abadi da kuma ministan ta na tsaro Khalid Al-Obidi. Sannan kuma sakataren tsaron zai gana da jagabannin 'yan masabar sunni wanda Amurka take kokarin ta janyo su zuwa cikin shi yakin da ake da mayaka ISIS wanda yanzu haka su suke rike da dukkan sassan arewanci da kuma yammacin Iraq. Ana da kyautata zaton cewa nan ba dadewa ba za a daura da marar jan daga da su mayakan ISIS din wajen kokarin kwace garin Ramadi da ke lardin Anbar, kuma wannan shi zai ba da damar a gwada karfin rundunar sojan kanta ta Iraki.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wannan rahoto akan ƙasar Burundi, inda take cewa farkon shekarar nan hukumomin ƙasar sun ragargaza masu zanga-zangar siyasa kamar masu neman kifar da gwamnatin ƙasar ne, inda ma'aikatan tsaro suka yi amfani da ƙarfi mai tsanani don rufe bakunan masu adawa da gwamnatin. Mataimakiyar Amnesty mai kula da yankin Afirka ta Gabas, Sarah Jackson, ta ce abin jin takaici ne a ce wai masu zanga-zanga suna fuskanta alburusai dan kawai ana son a hana su fadar albarkacin bakinsu. Mutane da yawa aka kashe cikin wannan hargitsin, kuma Amnesty ta ce binciken da ta gudanar na nuna inda 'yan sanda suke harbin mutane yayin da suke kokarin su gudu, kuma 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da alburusai kuma inda ake da yara ƙanana. Haka kuma Amnesty ta zargi hukumomin na Burundi da laifin rufe kafofin watsa labarai jim kaɗan bayan yunkurin da wani rukunin soja suka yi na juyin mulki wanda bai samu nasara ba.
To, a ƙarshe Jamaica ta yi tsaya domin kuwa ta fitar da Amurka daga cikin gasar cin kofin CONCACAF na ƙasashen nahiyoyin ita Amurka ɗin da Caribbean, inda 'yan ƙwallon Jamaica ɗin suka lallasa Amurka da ci 2-1. Kuma abin ban takaici shi ne cewa a cikin Amurka a birnin Atlanta aka yi wa Amurka wannan cin fuska. 'Yan Jamaica sun zuba ciye-ciye nasu guda biyu ne a duk shiga farko ta wasan ta hannun Darren Mattox da kuma Gareth Barnes, abinda ya toshe duk wata magana daga bakunan su Amurkawan da suka taru a can Atlanta suna kallon wannan kwallon. To, sai dai minti 3 da shiga rabin lokaci na biyu, Michael Bradley ya yi wa ita Amurka ɗancin ta guda ɗaya tilau a hadin. Wannan nasara ce a karin farko a tarihin ita Jamaica, ya ba ta damar ta je wasan ƙarshe na cin wannan kofin na CONCACAF, inda za ta gwabza da Mexico, wacce ita ma dai haka ta yi wa Panama ta ci su da 2-1.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji da farkon shirin daga rahotanni daga jihar Gombe, na nunin cewa an rufe kafofin shiga tashar motocin daɗin kowa da kuma tashar motar duku a sanadiyar tashin tagwayen mabmai a tashoshin biyu a daren jiya Laraba. Yanzu haka dai jami'an tsaro na ta kai komo a kan manyan titin nan garin Gombe da kuma tsananta binciken masu ababen hawa. Ga rahoton da Abdulwahab ya haɗa mana.
Rahotanni daga jihar Gombe na bayanin cewa an gudanar da jana'izar mutanen da suka mutu a sanadiyar tashin bama-bamai a tashoshin mota guda biyu da suka hada da na tashar daɗin kowa da kuma tashar motan duku, dukkaninsu a cikin garin Gombe. Kimanin bama-bamai hudu, bayanai suke tabbatar da cewa su guda biyu a tashar daɗin kowa da misalin karfe 7:30 na dare da kuma wasu biyu a tashar duku da misalin karfe 8:37 na dare duk a garin Gombe. Masu aikin ceto da kuma majiyoyin asibiti sun tabbatar da mutuwar mutane 30, inda aka kai gawawaki 17 asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke Gombe da kuma wasu 13 a asibitin kwararru da ke Gombe, inda wasu mutane 105 suka samu raunuka. Ga ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki daga bakin wani jami'in agaji na gwamnati.
Abu da ya faru shine an yi dan dauko duka wanda suke cikin mashwari din, an je an yi jana'izar su.
Mutane nawa ne aka yi jana'izar su?
Wanda aka yi jana'izar su yau a cikin 13 din an yi jana'izar 12, wacce dai ce kawai take mashwari a specialist hospital.
To, wanda yake suke FMC ba?
FMC wa'ansu an yi jana'izar su amma individually, yanzu ma kuma za a tafi can za a yi wani ma individual yanci ake jana'izar, ba a yi kamar group yadda aka yi a specialist ba.
Jiya ka yi batun jama'a da su zo su ba da
jini,
to yaya batun yake?
Ana dai samu din, ana samun wanda suke zuwa suke ba ruwa samari da dama, alhamdulillah suna zuwa, amma dai bai isa ba.
To, kaman akwai wanda yake yanzu aka so masallaman su ne daga asibiti a sanadiyar raunin da suka ji?
Sun jiya ma akwai wanda aka sallama daga nan ofishi, wanda suke ne takawa da kafansu, an yi dressing nasu, an ba su magunguna, an musu allurai, kuma aka lura cewa gida cewa su rinka zagowa lokaci ana duba su.
Wani mazaunin garin Gombe ya yi mini ƙarin haske kan batun.
To abin da yake faruwa daga dai yau Alhamis sati guda kenan da kawai kan hari da aka kawo cikin garin Gombe wanda aka yi babbar kasuwa yau sati guda kenan. Kuma a wancan dinnan kaga an samu akalla gawawaki kusan 50 wanda aka samu na mutane sama da mutum 70 wanda suka jikkata. A wannan kuma kaga an akalla samu wajen mutum kusan 25 wanda suka rasu a harin da magamai guda biyu duka da wutaru. Yin yanzu haka akwai wanda ma mata ne guda biyu ba ma gane ma sassan jiki wannan kasofi ne wannan kuma rabi ne take babu sauran sassan jiki.
Ya kake ganin yanayin mutanen da suka mutu kamar a fuskansu jikinsu ya
wallahi Abdullahi yawanci su duka duk yadda su gani jikinsu da jini domin irin abubuwan da ake yake fafashewa jikinsu kamar kusa shi ne kamar karafuna ne Allahu alamu. Abubuwan ba ga sai dai kaga an sa mutum a cikin da kafa da jini a jikinsa.
An yi janaza ko?
Eh an gama janaza yanzu misalin karfe 12 dai an gama janaza na duk wanda ya kamata. Sauran dai anan sai kiji akwai gawa ya kai na mutum biyu wanda aka ce a bari sai bayan sallan azhar. Medical center ne dai da yake sauran kowa na zuwa yana duba gawakin mun wanda ake da kokarin da kasan cewa tun da kaje dai kowa yana zuwa yana daukar gawanka ana kuma janazan ka ana zuwa ana maka fatan idan ka je maka fatan inda ka san wata tukar kasuwa wata tukar mota haka gurin ya da wayannan suna shiga wayannan suna fita wayannan suna shiga wayannan suna fita sai dai Allah ya sauke.
Zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wadannan hare-hare. Sai dai a baya kungiyar Boko Haram ta dauki alhakin irin wadannan hare-hare inda kuma ake ganin karuwar hare-haren da kungiyar ke kaiwa a sassan arewa maso gabashin Najeriya tare da halaka jama'a da dama. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kanan tsoro na lamin mugunta
ku gargade mai
gidan da lamin mugunta kai dai mai gidan da lamin mugunta to ka gina daidai kaurinka watakila fa kai kafa.
To a gaida Abdulwahab da wannan rahoto. Shin kwalliya ta biya kudin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari yayi ta kwanaki hudu a nan Amurka? Tambayar kinan da abokin aiki na Saluhu Garba ya yi wa Dr. MK Hassan na Jami'ar Pennsylvania da ke nan Amurka.
Kore ma kuwa musamman ma ganin yadda dangantakan Amurka ta sami matsala lokacin tsohon shugaba Jonathan. Wannan an masa mara ba sosai na nuna gwamnatin Amurka musamman shugaban ƙasa Obama ya gayyace shi ne don ya nuna masa cewa lalle yana so ya taimaka ma Afirka saboda shi ma ya kusa sauka. Kuma wannan dama ne wannan zaɓe da aka yi na Najeriya na ni lafiya na ya yi amfani da wannan da sauran lokaci da ya rage masa ya yi ma Afirka duk abin da zai iya yi. Kuma shugaba Obama ya gane cewa lalle Najeriya in ya taimaka mata tunda ita ce babba Afirka yawan jama'a da tattalin arziki zai taimaka sosai a Afirka din. To na farko na inganta dangantakan mu da Amurka wannan zuwan nashi zai tasiri sosai. Sannan kuma
ta wani hanya
misali yanzu haka matsalan da ake fama da shi na tsaro in dai muka bi su muka gane yadda siyasan cikin kasan nan take.
Wace kasa ta mu ko Amurka?
Ita Amurkan.
To
za mu sami taimakon da muke bukata duk da dai akwai dan tangarda da aka ce na wannan Lehi Act din da aka faɗa na akwai ana hana sayar da wasu makamai ana tuhumar sojojin wasu ƙasashe. Amma in aka bi su a hankali wannan din ma in aka bi a diplomasiyance a hankali in aka samu aka shawo kan wannan za su iya sayar mana da makamai don shi shugaba Obama yana so ya ga duk yanda zai iya taimaka mana a ƙasa.
To Allah ya sa.
Da manta cewa akwai bambanci tsakanin majalisa yanzu tana hannun ɗan adawa.
ƴan Republican.
Sannan ya kusa sauka so za su ɗan nemi su kawo masa shi su ma wannan matsala. Amma in mu muka gane yadda siyasan cikin ƙasan take muka bi su da kyau za mu iya samun abin da muke bukata na harkan makaman da kuma intelligence.
yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Senator Kabiru Marafa daga jihar Zamfara wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To assalamu alaikum, sunana Saba Imam Gashuwa, suna yi wa mai girma sanata fatan alkhairi. Ni ba daga cikin jama'a da jihar ABC ke tambaya ta farko me ya ana lokacin da za a nomination din Karaki su shugaba suna gurin kamar yanda aka yi a na yan majalisar tarayya, domin naga me ya saka a kaddamar da Karaki ya sha bamban da kaddamar da Dogara, domin Dogara na kamar an yi zaɓe ne a gaban jama'a babu korafi, amma a wajen na sanatoci kamar an yi wani abu na rufa-rufa. Ba muna so zan samu ƙarin bayani me ya faru ne wajen zaɓen kamar an yi wani kumbiya-kumbiya wanda mutane har yanzu ba su fahimci me ke tafiya ba. Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu, magana zuwa kotu da su masu biyayya ga uwar jam'iyya za su yi, shin za su je kotun ne ko sun janye? Tambaya ta uku, me ya gaskiya zargin da ake wa ɓangaren shi Saraki sun raba kuɗaɗe ne wa NPDP alƙawarin ba su shamumin kwamiti masu tsada irin na petroleum ko na defense da kuma mataimakin shugaban jam'iyya da suka bayar yana daga cikin abin da suka haɗa kai don su yaƙi tafiyar jam'iyyar APC da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari? Wannan su ne tambayoyi na guda uku.
To alhamdulillah, kamar yanda ka faɗi, mu ma wannan shi ne abin da muke ƙalubalanta. Me ya sa wajen zaɓen majalisa na dattijai me ya sa ake yin sauri, aka yi sauri a gabatar da wannan zaɓe? Kuma alhali abu ne wanda kowane sanata ya san da shi, ya san za a yi, kuma yana nan ya gayyato iyalansa da masoyanshi da sauransu suna nan za su. Me ya kawo maganar sauri? Na biyu, me ya sa anka canza dokokin majalisa don ta a yi wannan zaɓe? Wane ne ya canza dokokin? Kuma don me ya canza su? Me ake so a yi? Idan kai la'akari da lokacin da anka fara, mutanen da sun ka zaɓi Saraki, gaskiyan ma magana shi ne idan ka dubi abin da ake kira vote and proceeding, watan abin da an kai jiya wanda aka faɗi yau, mutum 40 da sanata 48 ne kawai suka zaɓi cikenan lokacin da anka ce an tsaya da Saraki. To amma idan ka ƙara gaba kaɗan, bai yi minti 10 ba da an kai zaɓen shi mataimakin shugaban majalisa, mutum 76 an ka samu. Watan ma'ana inda an ƙara minti 30 yana iya dukkan majalisar ga duka da su. Sannan akwai tambaya da na yi ma shi shugaban watan clerk na National Assembly. Yanzu idan da ɗayanshi ne da jikokinsa, yana da ɗaya da jikoki mutum 109, sai aka ce za su je wani wata walima ko wani abu, sai aka ce ga 49 sun zo, ana so a ci gaba da wannan walima tsakanin shi da Allah. Ba zai tambaya ba ya ce ina su wane da su wane ne ya faru ba su zo ba, tunda ƴan adam ne suna iya haɗari su mutu, wani abu yana iya faruwa da su. Shikenan ba a ga sanata 53 ba, sai a ci gaba da aikin majalisa. Babu wanda ya yi tambaya me ya faru bayan Allah nan, me ya faru? Babu, sai a ci gaba. To wannan dai shi ne mu ma abinda muke ƙalubalanta. An yi ma dokokin majalisa da ƙasa karan tsaye a wajen yin wannan abu. Tsakaninmu da Allah ba gaba muke da Saraki ba, babu wani abu tsakaninmu. Mun yi aiki tare da su ne shekara 4, Allah ya sani. Amma ra'ayi ne ana iya samun farraka, kowa ya ga ga abin da yake so. Na faɗi dalilan da ya sa mun kai Ahmad Lawan misali. To amma dai me yasa duk wannan abubuwa ake yi su a dukkan ce ba a tsaya an kai su kamar yanda ake na majalisa magana kotu kamar yanda kace jama'iyya ko za ta je kotu ko za ta je ba kar ka manta jama'iyyar nan ita ce an kai mutum mutunci ita ce an kai mata karan tsaye ga al'amuran ta so haƙin ka ne a in ta gada ma tunda ba zuwa za ta yi dauki bulala ba ta yi ma wani ko ta ba wani kashi ko lokaci ne ake na demokradiyya kowa yana da yanci kotu ita ce za ta iya fayyacewa kar ka manta na karanto sashi na tsarin mulki wanda yace ba ka iya tsayawa zabe kai a matsayinka na kabiru marafa ka zo ka tsaya kace a zabe ka duk wanda zai tsaya zabe Najeriya sai ya tsaya a karkashin tutan wata jama'iyya akan ta zai tsaya to don haka nan bayyewa kace uban da ya haife ka da uwar da ta haife ka misali ko mahaifinka da mahaifiyarka kace ba kowa bane ba su ba su da wani abin da za su yi a rayuwarka to jama'iyyar nan ta fitar ta ce ga wanda ta tsaida ya takarar majalisa wasu sun ce ba su yadda ba sun je kuma sun yi abin da suka ga dama duk da haka na a matsayinta na uwa ta ce to ina son yi sulhu tsakanin kanku ga waɗannan mutane a ba su makamai kaza ku kuma ku yi hankuri da wannan ku da kuka dauka kuma kun ce ba ku yadda ba ba haka nan za ku yi ba wai ita jama'iyya ba ta da hurumi to wannan shine da abubuwan da ita jama'iyya ta ce ni wasu mun sun kaga suna son su je kotu ina ganin ba abin ne ba wanda ya saba ma demokradiyya da su je kotu in ita ma jama'iyya ta ga an ci mata mutunci za ta je ta yi abin nan ina ganin yayi daidai da tsari na demokradiyya ai haka nan
to mararraba ku ba mutun na gaba
magana da kuke kuma MPD biyan muka tsoron manyan mutane me magana garje haka ne ko kuma haka ba magana garje da ake cewa sarakiya amfani da kudi kuma yau wasu MPD
to wallahi ba sai ga haka nan tunda ni ga tabi'a ta ba na yin abin da ake cewa raba kafa in kina yin aboje sai nake tsayawa kuma shi nake korai Allah da Allah zan yi shi to wallahi ni ban sani ba ni dai bai bani ko naira guda ya tsakani na kuma da Allah kuma ban san wanda ba ko naira guda ba ni ta biro mara fu ban sani ba
to mutanen cikin gari ba mararraba mutum daya ke shigo ya tambaya
assalamu alaikum
wa alaikum salam
Umar mazaunin kubuwa a birnin tarayya Abuja tambaya ta ga sanata shine wannan abu tun da an riga an gama me zai hana ku mai da wuka ku biyanta ku hakura wannan abun ya fi karfin ku
an sa tambaya shi shine a matsayin shi na musulmi haka Allah yake ayi in haka nan Allah yake ayi a zalunce ka kawai tun da an yi ka kawai ka wuce shikenan sai ka ba mu shawara mu haka
to mallam ka gama tambayar ka kuwa kana da wata
tambayar kenan ga kuma mutum na karshe daga nan cikin garin Abuja
to ba mutum na karshe
kana sanin sana azare ne da farko tambaya ta farko shine sanata ko ƴan majalisa irin rawar da suka soma tun da aka soma aka so aka rantsar da su rawar da suka soma an yi kuwa rawa kwalliya za ta biya kudin sabulu gani yadda talakawa suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka zabe su domin su wakilce su to wakilcin mahadunsu kwalliya za ta biya kudin sabulu kuwa tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu kuma shine ƴan majalisa daga sai suke za su taya shi su zabajanar Muhammadu Buhari sun mu muradinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa kuwa tambayar kenan insha Allah mai magana Sami ne sana azurai
to ai tambayar ka ta biyu ta ba da tara ta farko an sa na hada maka abin da ya sa muke yin wannan abu ko wannan tsari da an ka dauko an yi shi ne domin a cutar da gwamnatin General Muhammadu Buhari wannan ita ce gaskiyar magana kuma akan ta muke yaki don haka nan ni a waje na kulliya ma ta na biya kudin sabulu domin ba a saye mu ba an ka murkushe mu ko an kai wani abu wanda ya sa za mu watsar da wannan magana kamar yanda wasu daga cikin masu tambayar nan suke gwada cewa kamar su ma turo su an kai domin su cutar da ƴan Najeriya domin babu abin da a cutar da ƴan Najeriya irin an yi zalunci amma mutane zalunci wasu kuma da sun ka mutanen nan suka zaba suka zo sun yi tsaye sun ce an yi zalunci kuma sun ba da hujjoji na cewa an yi zaluncin nan sai wani ya zo ya tsaya a don me wai ba ka barin wannan magana kawai a je a ci gaba da yin zaluncin wannan shi ne don haka nan ni dai a waje na wallahi kwalliya ta ja kudin sabulu alhamdulillah mun yi matalakawa abinda suke tsammanin mu yi musu
abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe cikin ikon Allah a hannun yanzu kuwa Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To bari mu fara da sakon mai nasara Nasara Huntuwa wanda ya ce hakika har-haren ke ƙara muni a Najeriya abin Allah wadai ne. Don haka muna ƙara addu'ar Allah ya kawo mana ɗaukin gaggawa amin. Allah mun tuba kai mana mafita daga waɗannan tashe-tashen hankula da ke ƙoƙarin nakasa ƙasarmu Najeriya musamman arewacin Najeriya daga Abdulmalik Sa'id mai bure da tashar Bagugusau. Sai kuma sakon Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa wanda ya ce gaskiya zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙasar Amurka da alama zai haifar da ɗa mai ido. Idan muka duba irin muhimman abubuwan da gwamnatin Najeriya da gwamnatin Amurka suka tattauna a kai, Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin. Assalamu alaikum BOA Hausa. Mu al'ummar Najeriya kada mu gaji da addu'ar neman Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren bama-bamai da masu tada ƙayar baya suke kaiwa a wasu sassan Najeriya. Sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa jihar Jigawan Najeriya. Ita kuma Malama Aisha Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe cewa tayi salamu alaikum BOA Hausa. Muna fata ya Allah ka tona mana asirin duk wanda yake da hannu wajen kai hare-haren kuna bakin waki wanda zama ruwan dare a arewa maso gabashin Najeriya. Da ƙarshe sai sakon Bello Ishaku birnin Fulani jihar Gombe wanda yace ci gaba da tsare ɗaruruwan mabarata da gwamnatin jihar Edo ke yi. A gaskiya wannan abin bakin ciki ne da Allah wadai. Kuma wannan tsagwaron zalunci ne kawai. Don haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi duk mai yiwuwa domin ceto waɗannan mabarata daga cikin halin da suke ciki.
Mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labarai.
To Safilu, shugaban Amurka Barack Obama ya haɗa jakunan sa yana shirin ya bar Amurka ɗin ya kama hanya zuwa ƙasashen mu na Afirka inda zai ziyarci aƙalla guda biyu, wato Ethiopia da kuma Kenya, wacce ita ce mahaifar mahaifinsa. Kuma a ganin wannan ita ce ziyara da ke daɗa nuna yadda dangantaka Amurka da su ƙasashen namu na Afirka musamman ta fuskar tattalin arziki take ƙara ƙarfi. Sannan mun kawo muku rahoton cewa shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ya ce ƙoƙarin da ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS suke yi na neman mayaka ta hanyar duniyar gizo wato intanet yanzu ya sare ita ƙungiyar ISIS ɗin ta fi alƙa'ida zama mai kasada ko barazana ga ita Amurka ɗin. Jene da yake jawabi a waje wani taron shekara-shekara na birnin Aspen na jihar Colorado. Shi director wato James Comey yake jan kunnen cewa ISIS ba tana ƙara ƙaimi wajen neman 'yan shahada ta wannan hanya ɗin. Mun kuma kawo muku rahoton cewa sakataren tsaron Amurka Ash Carter shi kuma ya kai wata ziyarar ba zata ba tsammani a ƙasar Iraq wacce ke fama da yaƙi da su 'yan ISIS ɗin tare da taimakon Amurka. Sannan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International kuma ta fito da nata rahoto kan ƙasar Burundi inda take cewa wato a farkon shekarar nan hukumomin wannan ƙasar sun gargaza masu zanga-zanga siyasa kamar su mutane ne da ke neman sakar farda ita wannan gwamnati.
Masu sauraron mu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya tunani gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a ci gaba da sauraron shirin domin shirin yau da gobe na nan tafi.